لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يهكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا أولا مسلاتي تارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا تكينغ المبوتي أجهر بوتي أولا يمتي للاربا yau muna goma ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440, wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 5 miladiya ta 2019. Wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, da muna cikin tafsirin surati Taha, da mun kwana akan aya ta 83 ko ta 84 ko ko da biyar, ayata 84 zuwa da biyar. Kamar yadda muka saba, za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu. Wani ya rubuto yake tambaya cewa shi ladan ne yana kiran sallar as-salatu, kiran sallar as-salatu ta biyu. To sai wata rana ya manta bai yi ba kafin fitowar alfijir, to shi ne zai iya yin ta bayan alfijir ya budo. Kiran sallah guda biyu aka shar'anta a lokacin sallar asubahi. Kiran sallah na farko dan ya kasance kamar faɗakarwa ne da tunatarwa mutane su tashi daga bacci su shirya domin lokaci ya kusa shiga. Tazara ce ɗan ƙanƙani tsakaninsa da kiran sallah na biyu, sai kiran sallah na biyu wanda shi kuma bayan ketowar alfijir, bayan fitowar alfijir, domin sanar da cewa lokacin sallar asuba ya yi. Idan da za a manta kiran sallar farko, to ba sai an maimaita shi ba. Idan har an manta shi alfijir ya fito, to sai a yi kiran sallah na biyu, ba za a ce sai an yi guda biyun ba tilas. Na farko ɗin ana yin sa ne kafin budowa alfijir. To idan har ya kasance alfijir ya riga ya keto ba a yi ba, to sai a yi guda ɗaya ɗin ya isa. Sai kuma yake tambaya cewa wai shi ne Allah ya jarrabe shi da son wata yarinya kuma ƴar shi'a ce, to suna son junansu sosai, to amma babanta ya ce sai idan zai koma shi'a sannan zai aure ta. To wai shi ne sai ta ba da shawarar ita yarinyar kenan ta sato kuɗin babanta su gudu su je wani gari a can a ɗaura musu aure. To wai shi ne yake tambayar ya haka ya halatta. To ina jin shi ma ya yi tambayar ne don ku yi dariya. Kai yanzu aka ce maka ya halatta saboda Allah, sai ka ce yarinyar mutane ta sato kuɗin babanta? Wa ya gaya maka cewa dan wani yana kan wata tafarki da ba daidai ba kuɗinsa ya halatta gare ka? Dukiyarsa dukiyarsa ce. Duk irin laifin mutum ko me make yi wa Allah, abin da ya mallaka nasa ne, ba halatta ka taɓa masa ka ce wannan ba musulmi ba ne, wannan kafiri ne, wannan ɗan bid'a ne, wannan kaza ne, wannan wani abu ne daban. Dukiyarsa kuma dukiyarsa ce, ka taɓa ka ci haram. Saboda haka in ta sato ta kawo maka kai ɓarawo ne. Saboda haka akwai doka da za ta kama ka ta hukunta ka, sannan kuma ka ɗauki ƴar mutane ka gudu da ita, wannan ma akwai matsala. Saboda haka kakka maso ma. Sai wanda yake cewa Allah ya azurta shi da kuɗi, Allah ya azurta shi da kuɗin da ya kai nisabin zakka, da ya shekara ya fitar da zakka. Bayan ya fitar sai kuma ya sayo mota, da shekara ta zagayo sai kuɗin bai kai nisabin fitar masa da zakka ba. Bayan an sake yin wata shekarar ta zagayo sai kuɗin ya kai nisabin zakka. To wai shin sai ya sake, wato zai fitar masa da zakka ko sai shekara ta sake zagayowa? Idan ka mallaki kuɗi ya kai nisabin zakka, to daga lokacin da ya cika nisabi, daga lokacin ake lissafin shekarar, wato ana fara lissafin shekarar ba daga lokacin da ka fara samun sa ba, daga lokacin da ya cika nisabi. Idan ka fara samun kuɗi a January, sai a cikin watan May sai ya cika nisabi, sai ya kai nisabi, to zakkarka za ta kama a cikin May ne, ba a cikin January da ka fara samun kuɗin ba. To haka nan duk sanda kuɗin ya sauka daga nisabi, to daga lokacin da ya kuma cika nisabi, daga lokacin ake lissafi. Saboda haka idan da kana da kuɗi sai ya kasance ya kai nisabi, ya shekara a hannunka ka fitar masa zakka, sai ya yi ƙasa. To sai kuma wani lokaci sai kuma dawowa ya cika ya kai nisabi. To daga lokacin da ya kai nisabi, daga lokacin kuma za ka fara lissafin, za ka fara lissafin shekarar. Sai wanda yake tambaya kan idan liman ya yi ruku'u zai iya sauraron wasu su ma, wato zai iya sauraron wasu don su samu wannan raka'ar kafin ya dago? Abinda ake bukata shi ne limami ya saisaita sallarsa, ya zama yana yin ruku'u daidai gwargwado, sujjada daidai gwargwado, yadda ba zai cutar da waɗanda suke bin shi sallah ba. Ba a ce ya rika jiran wani wanda yake tahowa daga nesa ba, babu ba ruwan shi da wannan. Idan mutum ya zo abinda ya samu ya sallata, da wuce ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, abinda kuka samu ku sallata, abinda ya kuɓuce muku ku cika shi, ku tashi ku ciko shi. Wannan shine abinda aka ce wa mamu. So haka kai liman ba ruwanka da jiran wasu, haka kai dogon ruku'u dogon sujjada saboda kawai wanda kake jira zai zo. Sannan kuma yake tambayar dalilin da yasa wato wasu suke tsawaita sujjadar ƙarshe. To wanda yake tsawaita sujjadar ƙarshe din shi za a tambaya dalilinsa. Babu wani nassi a sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya nuna bambancin sujjadar ƙarshe da ta farko. Idan mutum yana doguwar sujjada ko yana gajeren sujjada, duk abu ɗaya ne, amma ya ware wata kasancewa ita ce ta ƙarshe, ya yi ta doguwa. Wannan wata tsirfa ce a sallah wadda ba ta da asali, wanda kuma yake yin wannan ya lizimci haka, ya mai da haka lazuminsa, to wannan ya shigo da bid'a a addini, yana yin bid'a a addini in har ya lizimci haka. Ba laifi idan wani lokaci wani abu ya bijiro masa yana so ya yi addu'a bai tuna ba sai a sujjadar ƙarshe ya tuna, babu laifi dan ya ja sujjadarsa ya yi addu'arsa a ciki, ba komai a nan. Amma ya mai da wannan ya zama lazumi kullum, shi haka sallarsa take, sai ya zo ƙarshe sujjadar ƙarshe ya daɗe yana sujjada. To wannan ya zo da wani ƙari a addini wanda babu shi, saboda haka bid'a ce ke. Za mu ci gaba da karatu daga inda muka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري.
الله سبحانه وتعالى يتي النبي موسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ me ya sanya ka gaggawar barin mutanenka ya kai Musa? Kala annabi Musa ya ce hum ula'i ala athari, su waɗannan mutane na ne ai za su biyo bayana ba da jimawa ba. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda, ni kuma na gaggauto zuwa gare ka ya Ubangiji na domin in samu yarda, domin in samu yardarka. Kala Allah ya ce fa inna qad fatanna qaumaka, to lalle mun jarrabe mutanenka. Min ba'dika bayanka, wa adallahumus samiri, samiri kuma ya batar da su. In ce wannan kissar, wannan yankin na wannan kissar ba ta zo cikin suratul a'raf ba. Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin abin da ya biyo bayan barin annabi Musa alaihi salam mutanansa, bayan ya gaggauto zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda shauki da yake da cike da shi, da doki da yake cike da shi na ya gana da Ubangijinsa. Saboda ya ma baro mutanansa tun gabanin lokacin tahowar ya yi, ya zo wajen Ubangiji subhanahu wataala domin wannan ganawar da Allah ya masa alkawari da ita, ya masa alkawarinta. To bayan ya karɓi at-taura, Allah subhanahu wataala ya masa wahayin at-taura, an ba shi cikakken littafi wanda a cikinsa Allah subhanahu wataala ya tsarawa Banu Isra'ila yadda za su bauta masa da kuma yadda za su yi rayuwa a tsakaninsu. Kamar yadda kuka sani, littafin at-taura a dunkule Allah ya ba annabi Musa alayhi salam littafin, a rubuce kuma a cikin alluna, haka Allah ya ba shi su. To bayan ya gama wannan, Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara masa kwana goma a kan kwana talatin na farko wanda ya yi masa alkawarinsu. Kwana goma nan su malamai suka ce zai azumi a cikinsu. To bayan wannan da ya zo komawa ga Banu Isra'ila, shi ne Allah yake tambayarsa ba don bai sani ba, saboda ya jawo hankalinsa zuwa ga wani abin da zai je ya iske, zai je ya tarar a cikin mutanensa. Ce ba ajalaka an qaumika ya Musa, me ya sa ka gaggawar baro mutanenka? Ka taho kai kadai, wanda ya kamata a ce duk gaba ɗaya ku taho, kuma a matsayinka na shugaba kamata ya ce kana tare da su, baka bar su ba, su zan suna gaba kana bin su a baya. To shine annabi Musa alayhi salam ya gaya masa uzurinsa da yasa ya yi haka. Uzurinsa shine yana cikin doki na ya gana da Ubangijinsa subhanahu wataala, yana dokin samun yardar Allah subhanahu wataala. Saboda haka ya ga bara ya yi wo gaba ya bar su tare da annabi Haruna alaihi salam, shi ya yi musu jagora zuwa ga Allah subhanahu wataala, zuwa ga wannan ganawa. Shi ne cewa ajiltu ilayka rabbi litarda, na yi gaggawa ne zuwa gare ka ya Ubangiji don neman yardarka. To shi ne a nan Ubangiji subhanahu wataala yake nuna masa cewa abin gafa abin da ya faru. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik, Allah ya ce to fa lalle mu mun jarrabi mutanenka a bayanka, duk da cewa ka yi sauri kana son ka samu yardata, to ga abin da saurin ya haifar, barin nasu da kai kayo gaggawa ga abin da ya haifar. Mun jarrabe su, Allah ya jingina jarrabar zuwa ga kansa, cewa shi ya yi wannan jarrabar domin shi ya kaddara ta, kuma shi ya halicci dukkan sababbanta. Amma haƙiƙanin wanda shi kuma shi ne abin ya gudana a hannunsa shi ne samiri, shi ya sa ya ce wa adallahumus samiri, samiri kuma ya ɓatar da su, domin shi ne ya ɗauki gabarin wannan aiki kuma shi ya yi shi. Samiri, as-samiri wannan suna za mu ga ƙarshensa akwai ya, wannan ya ɗin su malamai sun ce ya unce ta haƙiƙa kamar asalin sunan take, kamar yadda ake cewa aliyun za ga ƙarshensa akwai ya ko kursiyun, wasu kuma sun ce ya'un nisba ce, wato nisba ce. Wannan kuma alif da lam alif ne na ta'rif bil ahd, ce as-samiri wanda yake sananne. To amma wannan nisba ɗin zuwa ga mecece, a larabawa sukan yi nisba da ko a yi nisba zuwa ga ƙabila, ce ƙurashiyun, ko zuwa ga ashira, hashimiyun misali, wato ba ƙurashi ko ba hashime. To samiri sun ce nisba ce zuwa ga wata kabila daga cikin Banu Isra'ila, ko kuma kabila ce amma ba ta Banu Isra'ila ba. Watakila sunan yana sunan asalin kakan ita wannan kabila yana kama da Samir. Samir domin yana cikin sunayensu, tsofaffin sunayensu Shomir. Shomir in aka yi ta'aribinsa, ko Shamir in aka yi ta'aribinsa aka mai da shi Larabci, to zai kusanci lafazin Samir. A cikin littafin Anwarut Tanzil na Al-Baydawi ya ambaci cewa Samiri din nan nisba ce, wato danganta shi aka yi zuwa ga wata kabila daga cikin kabilun Banu Isra'ila wanda ake ce musu Samira. To wannan magana ta Al-Baydawi akwai kuskure a cikinta, domin in ya ce kabila ta Banu Isra'ila ya nuna cewa Samira din kabila ce a cikin kabilun Banu Isra'ila, wanda kuma babu wannan a cikin kabilu na Banu Isra'ila, babu Samira. Samira akwai kabila Samira, wata kabila ce da suke zaune a Falastin a wani yanki da zaki kira Jibalu Nablus, a can abin nan Al-Diffa Al-Gharbiya Western Bank, yankin Falastin wanda suke iyaka da Jordan. To akwai wata kabila da ake kira Sami abin nan ake kiran su Samira. Wannan kabila tsohuwar kabila ce, sun jima tun lokacin daular Romawa, Byzantine Empire, tun a wani lokaci suke sun zauna ƙarƙashin su. Sannan bayan Falastini ta koma hannun Banu Isra'ila, aka kafa daular Isra'ila ta arewa, da daular Isra'ila ta kasu biyu, akwai wacce aka yi ta kudu da ta arewa, wanda muka yi bayani lokacin da muka zo tafsirin suratul Isra. To daular Banu Isra'ila ta arewa, ruwan sai ban zama na wannan kabila ta Samira ta dawo ƙarƙashin su, suka cakudu suka gaurayu da Yahudu. To sai suka karbi addinin Yahudanci, amma kuma ba su rabu da tsofaffin al'adunsu ba. Don haka sai ya zamana ga su suna kiran kansu Yahudawa, amma kuma suna da al'adu da wasu aƙidu da suka sha bamban da na Yahudawan. Domin na farko ba sa girmama Baitul Maqdis, ba su ɗauki Baitul Maqdis alƙiblarsu ba, ko wani dutse shi suke kalla suna ibada. Kaganan sun sha bamban da Yahudu, sannan sun sha bamban da Yahudu domin su yarda da sauran annabawan Banu Isra'ila ba sai uku kawai. Sun yarda da annabi Musa, annabi Haruna da kuma Yusha, su kaɗai suka yi imani da su, amma su yi imani da sauran abin nan ba na annabawan Banu Isra'ila. Suna da dai abubuwa da yawa haka da suka sha bamban da sauran Yahudawa, don haka Yahudawa ma ba sa ɗaukar su a matsayin Yahudawan gaskiya. Har zuwa yanzu nan waɗanda suke burbushinsu da suke na har yanzu, Yahudawa ba su ɗauke su Yahudawan gaskiya ba. Sannan wannan birni na Samira, an ce shi birnin Samira ɗin wani basarake ya gina shi, wanda ana kiran shi Omri. Shi ya gina wannan birni, ya kuma mai da shi shine babban birnin ƙasarsa. Ya sayi yankin da ya yi amfani da shi wajen gina wannan birni daga wani mutum da ake kira Shomir. Shi yasa sai aka kira wannan guri da wannan suna, ƙashi ake ce masa Samir. To ita wannan Samira ɗin tun a wancan lokacin ta kasance gari ne wanda yake da ibahiya, rashin kula, rashin kyawawan ɗabi'u, tsara da abubuwa da yawa sun kasance a wannan guri. Kuma mutanen gurin har ma za ka samu suna bautar wasu gumaka cikin abinda suka gani a wajen maƙotansu Al-Kan'aniyun, Kana'anawa, Larabawan da suke zaune suke makotaka da su, masu bautar gunki. To wannan Samiri ba nisba ba ce zuwa ga wannan birni, tunda wannan birni daga baya ne, ba lokacin annabi Musa babu shi, saboda haka ba za a ce Samiri wanda ya fito daga wannan birnin ba. To wasu sun ce Samiri shi wannan ɗaya ne daga cikin wata kabila da take cikin Masar, kabila ce a cikin Masar. To shi wannan Samiri daga ciki ya fito, wasu sun ce ma daga cikin kibdawa yake samir din sunansa samir samiri din sunansa ne cikin kibdawa yake ya nuna cewa ya musulun ya imani da annabi Musa alhalin ba gaskiya bane ƙarya yake saboda haka ya shigo cikin banu Isra'ila ne domin ya lalata musu ya gurbata musu karantarwa da annabi Musa yake musu an sani cewa a cikin Egypt akwai bautar dan maraki suna bautar dan maraki to shi kuma yana daga cikin wanda suka kware wajen kera dan maraki din to amma ya nuna yayi imani aka fito da shi bayan an fito da shi shi kuma ashe ya taho da mummunan shiri yadda ya kula cewa banu Isra'ila suna dauke da jahilci mai yawa domin da annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun mutane ne jahilai sannan kuma aqidar maguzanci ta riga ta shiga zuciyarsu ta yi ƙarfi kamar yadda muka karanta a jiya Allah subhanahu wataala yana cewa ana tsallaka teku da su sai suka fara tunanin a samo musu su ma abin bauta wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qauman tajhalun sannan kuma ya kula da yadda suka damu su ga Allah irin yadda suke ta azazzalar annabi Musa alaihi salam ya nuna musu Allah su dai su ganshi ido da ido to ba mamaki shi samiri duk yana duk wannan abubuwan ya sa ido yana kula wanda wannan za ta bashi dama ya yi sara akan gaba lokacin da ya ga damar ya yi haka to sai aka zo ga annabi Musa alaihi salam Allah ya kira shi ganawa kuma gana wannan ta kwana 30 kuma Allah subhanahu wataala ya kara masa kwana 10 sai suka kai 40 to wannan jinkiri da aka samu to sai amfani da wannan damar da annabi Musa zai dawo gashi bai dawo ba to shi kuma sai ya kawo musu wannan dan maraki din ya batar da su to shine Allah yake gaya wa annabi Musa alaihi salam cewa ga fa abin da ka baro a baya wani mutum ana ce da shi Samiri ya batar maka da mutanenka ya dulmiyar da su cikin halaka to shine Allah subhanahu wataala ana yake gaya mana ce faraja Musa
ila qaumihi ghadbana asifa qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afaqala 'alaykum al'ahdu am arad أن يحل عليكم غضب أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
الله سبحانه وتعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا sai Musa ya koma zuwa ga mutanansa yana cike da fushi da bakin ciki qala yace ya qaumi ya ku mutane na alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanan ashe ubangijinku bai yi muku kyakkyawan alkawari ba afatala alaikum alahdu shin lokacin alkawarin ne ya muku tsawo am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma kun so ne fishi daga ubangijinku ya auka muku fa akhlaftum maw'idi don haka kuka saba alkawari na za ku tabbata akan imani har in dawo Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin abin da ya faru bayan dawowar annabi Musa raja Musa ila qaumihi ghadban ya baro dutsen tur da gaggawa ya zo ga mutanansa banu Isra'ila cikin halin fishi mai tsanani da bakin ciki na abin da ya same su a ciki na bata da kafirci Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar ghadban da asif al-asifa ghadban shine wanda yake cike da fushi al-ghadab yana kasancewa fushi ne da bacin rai daga wanda yake da iko akan wanda yake kasa da shi ce yayi fushi da shi saboda yana da iko akan sa kuma yana da damar yayi abin da zai iya yi masa na horo al'asaf kuma larabci sun ce akan yi amfani da shi ga wanda mutum ya yi fushi ko ya samu ɓacin rai daga wanda yake sama da shi amma ba yadda zai iya da shi to anan Allah subhanahu wataala ya hada annabi Musa alaihi salam duka wadannan abubuwa guda biyu ya taho cike da fishi sannan kuma cike da bakin cikin abinda ya gani tare da mutanen sa da yawa daga cikin magabata sun fassara kalmar al-asif da cewa al-huzn din ake nufi wato bakin ciki kamar Abdullahi dan Abbas kamar As-Suddi Qatada Mujahid al-Hasan da malamai da dama sun fassara kalmar asifa da cewa hazinan ake nufi abinda zai kara bakantawa annabi Musa alaihi salam shine ganin yadda ya gaggawa zuwa ga ubangijinsa domin ya samo wa banu Isra'ila abinda zai fitar da su daga bata zuwa ga shiriya abinda zai haskaka musu rayuwarsu abinda zai sa su sami yardar Allah yana can yana wannan fama ashe su zan sun koma zuwa ga bata din zuwa ga halaka zuwa ga bautar wannan Allah maimakon samun yardar Allah to wannan shine tayarwa da annabi Musa alaihi salam hankali ya jefa cikin bakin ciki shine ya zawo yana zuwa kamar yadda Allah ya ce a allunan al-taura da suke hannunsa bai ma san san da ya zubar da su ba da yake nuna maka cikin damuwar da yake ba karuwa ba ce lamma raja Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftuni min qabli fa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi fa alqa al-alwaha ya jefar da allunan al-taura da suke hannunsa ba yadda za a yi annabi Musa ya wulakanta maganar Allah yana sani alama ce da take cewa da take nuna irin yadda damuwar ta kai masa matuƙa ta yadda wasu abubuwa ma har suka faru ba tare da ya shi yasa Allah ya ce lamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah yana fushin na lafawa sai ya koma ya dau allunan da suke abin nan to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa shin yana zuwa sai ya fuskanci mutanansa ce qala ya qaumi ya ku mutanena alam ya'idkum rabbukum wa'adan hasanan ashe yanzu ubangijina yanzu ubangijin ku bai muku kyakkyawan alkawari ba Allah bai muku alkawari ba ya muku alkawari a baya ma mun karanta cikin alkawarin da ya musu inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada akwai alkawarin da ya kai wannan wanda duk yayi imani yayi aiki na kwarai ya tsaya akan shari'a Allah ce zai gafarta masa ya muku alkawari ya saukar muku da albanu wassalwa ba irin ta gomashin da bai muku ba ya muku aikar mun nasara ya muku alkawarin gadar muku da ƙasa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ba haka annabi Musa ya ga musu ba ku yi hakuri ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so kuma ƙarshen alkakkyawan alshe yana tare da masu tsoron Allah duk wani alkawari ne Allah ya musu alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana ashe yanzu ubangijinku bai yi muku kyakkyawan alkawari ba na cewa in kun bi shi ga abin da zai muku afatala alaikum al'ahd shin lokacin alkawarin ne ya muku tsawo wato jiran abin da Allah ya yi muku alkawarinsa shi ne jiran ne ya yi tsawo har kuka manta ni'imomin da ya yi muku domin abin bai yi nisan da har za ku manta da ni'imarsa ba har ku ɗeba ƙauna da cewa abin da Allah ya muku alkawarin nan ba zai cika muku ba lokacin bai tsawo haka ba ballantana ku kafirce masa har ku bauta ma wani ku ce kuna da uzuri yau wataƙila da a ce an yi muku wani alkawari alkawarin aka ɗau shekara da shekaru aka yi shekaru aru-aru ba ku ga komai ba kuna jin gafara saboda ba ku ƙaho ba kwace wataƙila kuna da uzuri da ya sa ce to ko dai ba damun ba gaskiya ba ne bari mu koma yadda muke da to babu wannan ɗan kwanaki ne ɗan wataƙila watanni ne ashe ba lokaci bai yi ba har da za ku ga cewa alkawarin da aka yi muku ya yi tsawo ko kuma a'a alkawarin abin nan alkawarin da rabuwarku da annabi Musa alaihi salam da tafiyar da ya yi ce zai dawo bayan kwana 30 Allah ya cike masa su suka zama ba tamamna habi 10 fatama miqatu rabbi 40 layla Allah ya cike masa suka zama 40 kwana 10 ne da ba ku ga ya dawo ba a cikin kwana 10 kuke ganin lokaci yayi tsawo don haka bari ku canza alƙibla ko kuma a'a wato annabcin da aka bawa annabi Musa wanda yake karantar da ku abinda Allah ya karantar da shi shine har yayi nisan da yanzu kun ma manta da karantarwarsa saboda haka yanzu kun ma manta da ilimin da kuke da shi kun dawo ku da ba ku da wanda ba ku bai da ilimi dai dai kuke don haka ai muku uzuri da ba ku sani bane haka ne ta faru shi yace am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma dai wasu kace am anan bi ma'ana bal amce munqati'a bal duk ba haka bane duk waɗannan abubuwa da suka gabata ba haka suke ba ba alkawarin ba alkawari ne mai kyau ba ai muku ba an muku alkawari mai kyau ba lokacin alkawarin ne ya tsawo ba ba tafiyar annabi Musa ba ce ta yi tsawo ta dade ba manta ilimin da annabi Musa ya sanar da ku ba kuka yi duk ba wannan bane abinda kawai kuka yi nufi kuka so an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum wani fushi daga ubangijinku ya auka muku wannan abinda kuka yi abu ne da kun yi shi kun cancanci ubangijinku ya yi fushi da ku saboda haka kuka bar biyayya gare ni kuma kuka ƙibina domin a lokacin sun ma ƙi su bi shi tunda annabi Musa alaihi salam ya bari akan cewa za su biyo bayansa ba su biyo bayan shi ba saboda me saboda shi sabiri abinda ya zo musu da shi ya bure musu kunne cewa abinda annabi Musa ya tafi nema shi ne yanzu ya kawo musu don haka kan ma shi ma can yana can abinda ba ya sa ya makara bai gan shi ba ne bai san ya bar shi a nan ba saboda haka suka ƙi bin annabi Musa alaihi salam suka dukufa akan bautar dan maraƙi ba dare ba rana can kuma annabi Musa yana nema musu shiriya saboda haka wannan am da take cikin wannan aya da take cikin wannan gaba a amce munqati'a wato duk waɗancan abubuwa ba haka bane ba ku da ko ba ko ɗaya da zai sa ku yi haka kawai dai kun zaɓi fushin Allah subhanahu wataala ya auka muku ne yaka kuka bari kuka kama bautar dan maraƙi to shine suka bashi ansa da cewa
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ولا نفعا
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا sai suka ce wa annabi Musa ba mu saba alkawarinka da zabin kanmu ba walakin na humilla awzaran min zinatil qaumi sai dai mu an dora mana nauyin kayayyaki na kayan adan mutane mutanen wato kibdawa faqadhafnaha sai muka jefar da su cikin wuta fakadhalika alqasamiri sannan samiri shi ma ya jefa kamar yanda muka jefa fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar sai ya fitar musu da wani dan maraki jika-jika wanda yake kuka kamar kukan dan maraki faqalu sai suka ce hadha ilahukum wannan shine abin bautar ku wa ilahu Musa shine kuma abin bautar Musa fanasi sai ya manta da shi wato wannan ita ce ansar da mutanen annabi Musa alaihi salam suka bashi qalu sai suka ce wannan zamiri yana kuma ga banu Isra'il qalu sai suka ce ba dukannin su ne za su ba da wannan ansar ba wasu daga ciki suka bayar wanda watakila su ne manya a cikin mutanen su ne kuma watakila masu hankali kuma su ne watakila masu kirkin da basu tunda ba duka ne suka yadda da wannan bautar da farkin ba saboda bayan abin da ya faru sun kasu gida biyu wasu sun yadda da samiri sun bi shi su ci gaba da bautar da farki wanda su ne wato jahilan cikin su da wawayen cikin su da yoyoyin cikin su wasu kuma masu hankalin cikin su basu yadda ba suna tare da da Harun alaihi salam to kamar yadda zamu zo zamu ga lawar da shi kansa annabi Harun ya taka wajen ya ga cewa ya hana wannan abu ya faru to amma an riga an zama an arabu gida biyu to tarayuwa wannan ansar su masu hankalin daga cikin su suke fadar wannan ansar cewa ba da san ranmu bane muka saba alkawarin da muka yi maka na zamu taho bayanka ko kuma zamu ci gaba da zama akan abin da kake koyar da mu ba da zabin mu bane bi mulkina ai bi ikhtiyarina wa iradatina ba da zabin mu bane ba da san mu bane haka wannan kalma bi mulkina tana kira'o'i uku akwai kira'an Nafi da Asim da Abu Ja'far tace bi mulkina wacce muke kira bi mulkina akwai kuma bi mulkina bi kasr al-mim tace kirar ibn Amir da ibn Kathir da Abu Amr da Yaqub akwai kuma bi mulkina kirar Hamza da Kisa'i da Khalaf duk waɗannan kirawoyi uku duk suna bada ma'ana ɗaya ne ma akhlafna maw'idaka bi mulkina bi ikhtiyarina bi iradatina ba bi wannan sabawar ba da zabin kanmu a'a abinda ya faru rudin shi wannan samiri ne da abin da yazo da shi ya rinjayi wawayen cikin mu cikin mu anan a suna cewa walakin humbilna walakinna humbilna awzaran min zinatul min zinatul qawm sai dai an dora mana nauyin kayan ado na mutanen fir'auna alqawm anan ana bi mutanen fir'auna humbilna ita ce qira'ar Nafi da Ibn Kathir da Ibn Amir da Hafs an Asim ce humilna a qira'ar Yaqub ruwayar Ruwais yana cewa hamalna wa abin hamalna ke hamalna ruwayar abin qira'ar Abubakar an Asim da Hamza hamalna ce humilna fa hamalna duk za su iya tafiya tare waɗannan qira'o'i guda biyu humilna an dora mana sai muka dauka auzaran al-auzar shine kayan nauyi min zinatil qaumi daga kayan adam mutane banu isra'il lokacin da suka so fita daga cikin masar maganganu guda biyu wasu suna cewa akwai kayayyakin aro da suke hannunsu na kayan ado da suke na kayan ado na zinari da azurfa na mutanen kiblawa mutanen fir'auna kamar yadda aka sani tunda banu isra'ila suna aiki a cikin gidajen manya daga kabilar fir'auna kiblawa dan san irin wani adabi an ce in za a yi biki za a yi wani taro ko wani abu tana yi wa matansu su rika aro kayan ado wanda za su je da shi gurin biki in sun gama su bayar musu to sun aro kayan adon kuma wannan fitar ta zo cikin dare aka fita ba su mayar musu da kayansu ba za ka suka taho da waɗannan kayayyakin ado da suke tare da su wasu kuma wata ruwa tana cewa a'a sun yi dabara ne suka yi ta karɓowa suka yi ta karɓowa ba ka suka yi kayan abin nan a matsayin aro amma kuma daman da niyyar za su gudu da shi suka abin nan to suka taho to tunda abu ne wanda yake yana da yawa kuma a ciccire ba a cure guri guda ba don haka zai iya ɓace musamman a cikin irin wannan tafiya a sahara wacce take babu wani ababen hawa isassu wadda za a iya ɗora musu irin waɗannan kayayyaki har ta yadda za a yi tafiya ba ta su ɓace ba don haka sai aka yi tunanin to a yi dunƙule su zama abu guda ɗaya to shi ne aka ce a haɗe su guri guda a narkar da su wasu malamai suka ce ba narkar da su kawai ake so ba a ana so ne a ɓata su gaba ɗaya a sa su a wutar su narke don a ɓatar da su saboda banu isra'il ba a halatta musu cin ganima ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su kaɗai aka halatta wa cin ganima wanda yazo cikin hadisin jabir da wani sa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli ko li nabiyyin qabli annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun fita yaki abin da suka samu na ganima sai dai su tara shi gu daya Allah ya aiko wuta ta cinye wannan abu to annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka halatta wa cin ganima to tunda wannan kayayyaki ba nasu bane ba halatta musu su ci ba shine aka buƙaci su tattara su guri ɗaya domin a kona su wata ruwaya ta ci domin a je a binne su to shi yasa wasu suka kira shi auzar wato alqur'ani ya kira shi auzar auzar an san kalmar auzar tana zuwa a lugha da ma'anar abin al-atham laifuffuka abinda bai halatta gare ka ba wala taziru waziratan wizra ukhra auzar yahmilu auzarahum kamilatan yawm al-qiyama min auzar alladhina yudillunahum bighayri faka kalmar auzar tana zuwa da ma'anar laifuffuka masu nauyi to tunda waɗannan kayayyakin ba nasu bane kuma suna dauke da su niki niki suna tafiya kamar suna dauke da laifuffuka ne tare da su to shine suka ce walakinna hummilla auzaran min zinatil qaum muna dauke da kayayyaki na adan mutanen fir'auna faqadhafnaha yayinda kaya suka yi mana yawa kuma gashi abu ne da ba halatta mana ci ba sai muka jefar da su cikin wuta muka aka yi rami aka zuba su a cikin wuta dan su narke wasu kuma suka ce an jefa wa samiri don ya je shi kuma ya narkar da su kamar an danka masa hannunsa cewa je ya yi wannan to shanqiti alamatu shanqiti rahimahullahu ta'ala yana cewa shi yadda ya fahimci abin wato wannan kayan ado gaba daya an umarce su ne su tara su guri daya domin a narkar da su su zama abu guda daya ta yadda za su iya daukan su su ajiye su su jira har lokacin da annabi Musa zai dawo su tambaye shi su jira ayyansa game da amfani da wannan ko rashin amfani da su saboda ba a kai ga kokarin kawar da su ko lalata su bane ana so ne a tattara su yadda za su zama an tsare su har lokacin dawowar annabi Musa alaihi salam shi kuma ya faɗi me ya kamata ya bada fatawar da ta kamata a yi aiki da ita akan waɗannan kayan ado to a daidai wannan lokacin shi kuma shi as-samiri ya riga ya shi ya kitsa abinda zai kitsa ce faqadhafnaha muka jefa su wa kazalika al-qasamiri wato wannan shi ne a takaice uzurin su za ku ga cewa uzurin nasu ba wani dogon jawabi dan abu ne a gajarce walakinna ba qalu ma akhlafna maw'idaka bi malkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qawmi faqadhafnaha wannan shikenan uzurin nasu kaga alamar babu abinda za su iya ga annabi Musa alaihi salam wanda shine zai sa su har su bar abinda ya dora su akai na bautar Allah kade su kama bautar dan maraki ibnu kathir yana cewa irin wannan abu da suka bada uzuri da shi uzuri ne na jahilai kuma daman shi duk wanda yake ba shi da wato ba shi da gaskiya in yayi rashin gaskiya zai kunyar ma ya tsaya yana ta ya ta magana saka magana sai ga jeriya ce ci me yasa kai kaza ai matsa sai ka ji ya faɗi kalma daya ka faɗa mana me yasa kai kaza sai ka ji ya faɗi kalma daya saboda ba zai iya ba shi da abin da zai iya faɗa to haka suka takaita shine ibnu kathir yake cewa hasilu ma'tazara bihi haula al-jahala a dunkule abinda waɗannan jahilai suka ba da uzuri da shi annahum tawarra'u an zinatil qibti sun yi kyankyamin a ce sun ɗauki kayan adon ƙibdawa wanda ba nasu ba sun yi amfani da su fa alqawha anhum da haka suka zubar da su wa abadul ijla suka koma bautar dan maraki fa'tazaru ko fatawarra'u an alhaqiri wa fa'alu al-amr al-kabir sun guji kankanin al'abari wanda suke ganin laifi ne amma sun fada cikin wani babban babban laifi kuna maganar kayan da ado da ba naku ba kun watsar da shi don kar ku yi amfani da shi amma kuma kun koma bautar dan maraki wanne ne fi zama babban laifi to shine yake cewa kama jaa fil hadith sahih kamar yadda zuwa cikin hadisi ingantacce hadisi ne da Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar cewa wani mutum daga Iraki da kasar Iraq ya zo yake tambayar Abdullahi dan Umar hukuncin jinin sauro idan ya samu rigar ya taba rigar mutum shin zai yi sallah da wannan rigar wai mutum ya kashe sauro sai kuma jinin ya taba rigarsa to ya sallar sa in yayi to shine Abdullahi dan Umar da ya yi wannan tambayar sai yake cewa unzuru ila ahli al-Iraq qatalu ibna binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yani al-Husayn wahum yas'aluna 'an dam al-ba'ut shekaru mutanen iraki su fa ne suka kashe dan yar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wato Husaini, amma ko wani suna magana akan jinin sauro. To irin wannan zaka samu shi a cikin al'umma, tun ne zaka same shi da wani babban laifi, amma sai ka samu shi yana wata tambaya yar karama baya tunanin laifin da yake ciki, da kuma tunanin fita daga wancan laifin nasa, ba kuma yana maganar kamar Khawarij. Khawarij wanda suka halatta jinin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi, suka rika kashe su a matsayin suna kashe kafirai. Sun zo wani lokaci suka hadu da Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, dan sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Khabbab ibn al-Arat an san cewa yana cikin as-sabiqun al-awwal, dan cikin farko-farko wanda suka shiga musulunci. To dan sa Abdullah ya taho da matarsa kan hanya zai wuce sai ya ci karo da Khawarij, suka tare shi ma ta tashi da ciki, an ce ku yangarsa ci ko matarsa ku yangarsa ci da ciki. Suka tambaye shi faɗi ra'ayinsa game da Sayyidina Ali da Muawiya da sahabban da suke tare da su sauran musulmi. Shi kuma ba zai ansa musu irin yadda su suke so ba, ansar da suke bukata shi ne kafirta su, ce kafirai ne jininsu ya halatta ya kamata a kashe su a yaƙe su. Sai ya ce shi ya ji mahaifinsa ya ce ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, mahaifinsa Khabbab sahabi ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu fitina, bi al-bashi al-qa'im fi khairu min al-bashi wal-qa'il fi khairu min al-qa'im fa kun Abdullah al-maqtul wa la takun Abdullah al-qatil. Ce na ji Annabi, na ji mahaifina ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa za a samu wata fitina da za ta zo cikin al'umma, wanda yake tsaye ya fi dama-dama akan wanda yake kara kaina a cikinta, da yake kai komo, wanda dukansu suna cikin fitina, amma wannan ya zaki da yawa, wannan kuma yana dan yi ta a hankali yana tsaye dai bai to gara mai tsayuwar. Sannan wanda yake zaune ya fi wanda yake tsaye. Sannan Annabi ya ce fa kun Abdullah al-maqtul, ka zama kai aka kashe, kai ne bawan Allah da za a kashe. Wala takun Abdullah al-qatil, kai kakka zama kai zakai kisa, gara kai a zo aka shekara kai ka zama kai kisa. Daga sai suka yanka shi, suka yanka baiwarsa, suka farda cikinta, suka yanka jaririn ciki, suka kama hanya suka tafi, sun yi suna cewa sun yi jihadi. To ana tafiya sai can wani daga cikin sai ga kare yana haushi, sai ya ɗau dutse sai ya jefe shi, sai ɗaya daga cikin manyansu sai ya daka masa tsawa. Ka san karen ko na kafirin amana ne za ka taɓa shi? Wani daga cikinsu ya tsinci dabino a ƙasa ya ɗauka zai ci, sai babbansa ya daka masa tsawa, kai wannan dabinon ka san daga ina, na halal ne ko na haram za ka ci? Yanzu fa suka kashe mutum musulmi, suka kashe matarsa, suka kashe ɗan cikin, amma kuma yanzu yana magana dabino da kare. To shi ne a nan Ibn Kathir yake misali da wannan, cewa suna waɗansu ce humilla min zinatil qawmi fa walakinna humilla auzara min zinatil qawmi fa qazafnaha. To kuna magana kun matsar da kayayyakin aro da kuka aro da wanda kuna gaba naku bane, amma kuma an zo an sami ku dubu dubu kuna bautar dan mamaki, wani irin uzuri ne wannan? Wannan galibi idan bata ya riga ya shigi mutum, to zai riƙa yin wasu abubuwa da duk wani mai hankali zai ta mamaki, ya aka yi abu kaza zai faru, ya aka yi irin wannan za ta riƙa faruwa. To wannan shi ne sharrin bata. Sai ce faka zalika alqas samiri, yadda muka jefar ɗin nan haka shi ma samiri, shi ma ya jefar da nashi cikin wuta. Fa akhraja lahum ijlan jasadan, da ya jefar sai ya fitar musu da wani ɗan maraƙi jika-jika, wani ɗan maraƙi wanda yake jiki ne mai kama irin jikin ɗan maraƙi, an gan shi kama an ga ɗan maraƙi amma babu rai tare da shi, yana kuma kuka irin kukan ɗan maraƙai, irin wannan yake. Allah ce wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu quwar, gashi nan jiki ne irin na ɗan maraƙi, kamanninsa na ɗan maraƙi, komai da ƙafafuwa da kai da komai irin na ɗan maraƙi, amma ba ya da rai. Lahu khuwar, yana kuka irin da ɗan maraƙi. anan wasu malamai suna cewa wannan maganar fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khulit da maganar Allah ce yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abinda samiri yayi fa akhraja lahum ko kuma ci gaba da labarin maganar wadancan mutane da muka fara qalu ma akhlafna maw'idaka bi malkina su wadannan da suke fadar uzurin su su ne daga cikin su su manyan wadanda su ba su yi bautar ba su suke bada labari shi yasa suka ce fa akhraja lahum lahum sai zamana ba su ba tunda su ba su yi bautar ba sai shi sabiri ya fitar musu su wadanda suka yi bautar wato ba kowa da kowa bane ya yadda da wannan abu mu ba ma ciki su dai so suka abin nan shi yasa gaba suka ce fa qalu sai fa qulna ba fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasi suka ce kuma wannan shine abin bautanku shine abin bautan Musa don haka ya manta aljasad duk abin da ake cewa jasad a larabci shine wani abin da yake da gabbai yana da gabobi sawun mai rai ne ko bai da rai idan yana da gabobi ana kiransa jasad kamar yadda Allah ke cewa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab jasar annabi Sulaiman alaihi salam ka jefa wa wani jiki akan kujerar mulkin sa ya zo a cikin ruwaya a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai sanda annabi Sulaiman alaihi salam yayi alwashi ba kancan cewa zai zagaye matansa duka su 100 su yi ciki su samu ƴaƴan da za su yi jihadi fi sabilillah sai ya zamana bai ce insha Allah ba sai ya zamana cikin su ɗaya ce kawai ta samu ciki ita ma da ta tashi sai ta haifi jasad sai ta haifi rabin mutum sai ta haifi rabin mutum to wasu daga cikin magabata sun fassara wannan jasad din shine wannan shine wanda Allah ke cewa alqaina ala kursiyihi jasadan din aljasad duk abin da aka sifanta shi kawai da jasad to bai da hankali bai gane komai don ba shi da rai to shi wannan samiri abin da yake ne ya fitar musu da wannan jika-jika na shi wannan dan maraki ba tare da rai ba amma kuma gashi kamanninsa irin kamannin dan maraki wasu ce kasancewarsa mutum ne da yake ya kware tun kabanin ya zo wajen kera irin waɗannan abin din saboda haka ya amfani da wannan damar ya kera shi wannan wato ya sana'anta shi wannan dan maraki din kuma kalmar akhraja kalmar akhraja tana nuna cewa abin abu ya aka yi shi bai yi shi a gaban su ba inda ya yi shi a gaban su za su gane aisar dabarin da ya bi za su gane hanyar da ya yi wajen yin sa don haka ba lallai su sadu da su ba lallai su yarda da shi ba to kalmar akhraja ta nuna yayi abin a boye bai bar kowa ya gani ba sai da ya gama fa akhraja lahum sai ya fito musu da shi kawai katsan sai suka gan shi malamai sun yi sabanin shin shi wannan jika-jikan daskararren abu ne ko ku a'a ya fito da tsoka da jini da Allah cewa yi jasadan fa akhraja lahum jasadan ijlan jasadan lahu khuwar yana da tsoka da jini wasu daga cikin malamai suna cewa ba shi da tsoka da jini yawan shi ne yawancin maganar wasu daga cikin malamai suka ce ba shi da tsoka da jini sai ce yawancin maganar malaman tafsiri shi ne zaɓin Ibn Kathir shi ne kuma zaɓin wasu daga cikin malamai kamar Ibn al-Ambari wasu tafi kan cewa a'a ya fito musu da shi suka gan shi da tsoka da jiki da tsoka da jini a tare da shi wannan shi ne maganar da shankiti al-wahidi shi shankiti ma yana cewa al-wahidi yana cewa ita ce maganar mafi yawancin malaman tafsiri cewa wannan dan marakin an taba shi jikinsa da tsoka kuma yana da jini a jikinsa shi shankiti yana cewa wannan kudarar ubangiji subhanahu wataala ta kai a iya samar da hakan tunda an ce fitina ce fitina ba za ta iya samuwa ne idan aka ga wani abin da ba shi aka saba gani ba a ce ga kayan ado an murza su an yi musu wani abu kuma gashi an fito da wani abu wanda yake jika-jika ne amma da jikin da jini da tsoka a tare da shi to anan sai fitina ta fi bayyana sama da a ce kawai haka yake daskararrensa kawai sassaƙa shi aka goge shi baya da jini kawai dai ana jin sautin yana fita na dan mariki ba lalle ne wannan ya fitine su ba to shi yasa shi shankiti a tafsirin sai yake ganin cewa wannan abu da aka kawo musu shi ya zama yana da jini yana da tsoka shi yafi kusa da shi yafi kusa da zahirin ayar saboda kalmar fatanna da Allah subhanahu wataala ya amfani da ita ana cewa lokaci yayi zo da zamu tsaya anan gobe insha Allah za mu ci gaba abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.